sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yame da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfi Hashim Gumel. Wata yarinya ta bi da ƴan Boko Haram suka sace shekaru 7 da suka gabata daga garin Chibok an sako ta a wannan makon, inji gwamnatin jihar Borno jiya Asabar. Sace kimanin mata matasa 270 a garin da ke arewa maso gabas a shekarar 2014 ya haifar da koke-koke daga kasashen duniya da kuma ya dauki hankali a kafafen sada zumunta da taken #BringBackOurGirls. Sojoji sun mika Hassana Adamu tare da ƴaƴanta biyu ga gwamna Baba Gana Zulum a jiya Asabar, mako guda bayan da ofishinsa ya sanar da cewa an kubatar da wata matashiya daga cikin waɗanda abin ya ratsa da su tare da mika ta ga iyayenta. Hassana, kamar ƴar Chibok din da aka kubatar, ta mika kanta ga sojojin Najeriya, inji ofishin gwamnan. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin karin wasu sojoji 1,000 baya ga 3,000 da aka umarce su a farkon wannan makon da su je Afghanistan don taimakawa wajen kwashe ma'aikatan Amurka da sauran kawayenta daga Kabul, yayin da mayakan Taliban ke kara kusanta babban birnin na Afghanistan. Sanarwar Biden na zuwa ne yayin da 'yan Taliban suka mamaye galibin kasar, inda suka kwace manyan biranen larduna 24 daga 34 na Afghanistan a cikin makon da ya gabata. Hare-haren masu tayar da kayar baya sun kai ga kwace wasu birane jiya Asabar, ciki har da birni na hudu mafi girma a arewacin Mazar Sharif. Mamayar ta haifar da fargabar farmakin da ake shirin kaiwa Kabul, inda kasashen yammacin duniya ke ta kokarin dauke 'yan kasar su. Adadin waɗanda suka mutu a Haiti bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 ta tashi zuwa ƙalla 304 a jiya Asabar, inji hukumar kare fararen hula ta ƙasar. Ɗaruruwan mutane sun ji rauni ko ɓacewa, kuma an samu ɓarna mai yawa, inji hukumomi. An kuma ce an samu wasu ƙananan girgizar ƙasa masu yawa. Girgizar ƙasar ta afka a kusa da garin Petit Denifel, kimanin kilomita 125 yamma da Fort-au-Prince, babban birnin ƙasar. Ta yi zurfin kilomita 10 a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka. Firaminista Ariel Henry, wanda ya hauka ragan mulki makonni 3 da suka gabata bayan kisan shugaba Jovenel Moise, ya ce gwamnati na tattara kayan agaji zuwa yankunan da abin ya shafa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun ce an kai hari kan wata babban mota a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa na Pakistan a yammacin jiya Asabar, inda aka kashe akalla mutane 9 tare da raunta wasu 9. Javid Aksbar Riaz, wani babban jami'in 'yan sanda, ya ce sama da mutane 20 ciki har da mata da yara da ke cikin motar suna dawowa ne daga bikin aure lokacin da harin ya faru. An kashe mata 5 da yara 4, inji Karal Abasi, likita a babban asibitin Karachi. Riaz ya ce binciken farko ya nuna cewa maharan sun bi babban motar, sannan suka jefa gurnati na hannu da wasu ababen fashewa a gefen motar. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan take. Ba a san musabbabin tashin bom din ba, duk da cewa 'yan sanda sun hazarta kawar da rikicin addini. Jiya Asabar, sakamakon farko na zaben shugaban kasar Zambia ya nuna 'yan takara adawa Hakainde Hichilema ke kan gaba, a cewar hukumar zaben. Sakamako daga larduna 31 cikin lardunan Zambia 156 ya nuna Hichilema yana kan gaba da Edgar Lungu da kuri'u 449, shi kuma Lungu yana da 266. Hukumar ta ce zuwa ranar Litinin take shirin bayyana sakamakon ƙarshe. a cikin wata sanarwa jiya Asabar Lungu ya ce zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar dokoki na ranar Alhamis ba ai adalci ba bayan ya ce an kai hari kan masu kada ƙuri'a kuma an fatattake su daga rumfunan zabe a larduna da dama
yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa akai miki dole
shirin bi oye hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
To ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan sabon shiri na kasuwa akai maki dole To shirin na wannan mako yana birnin Mina kuma yana tsakiyar garin Mina wato kasuwar yan kifi dake nan wajen gidan mai na mobile wato gindin gada kuma kai tsaye muna tare da sarkin yan kifi wanda zai bayyana kanshi da kanshi a ranka yadda suna da kuma matsayi a wannan kasuwa
uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Alhaji Nasiru Isa Yaya sarkin kifi mina kuma kiya teka na Niger State fish sellers
na wato shugaban rukun kwariya na masu sai da kifi ta jihar Niger
gaba daya haka yake
to gashi muna wannan kasuwa zamu so mu ji ga da kifi nan gaban ka kuma ga kifaye nan kala kala da danye da busashe ga ya mana yanzu wani hali kifi yake ciki yanzu ka kai shi ne ko ko ranin shi ne
eh hakika yanzu lokacin kifi ne saboda damana ta daga ta soma kifi yana son ruwa musamman ko ko kiwon kifi ma da sai ruwa to balantana ma a ce ruwan sama ya sauka gaba ki da yanzu lokacin kifi ne ba shakka
to ina labarin kamar ciniki amma bari mu fara da farashi yanzu ga dai kifi ne ina kallo gaban ka kamar ya farashin shi yake
farashin kifi kala kala ne zan kifin kala kala ne shi kanshi akwai akwai wanda ake kankara misali akwai wanda ba kankara da sunan su daban-daban kuma farashin su daban-daban ko da akan maizani aka dora su akan kilo din kilon ma kudin su ya bambanta akwai wanda ma kudin shi ya lunka kudin wani kuma dukkan su kifi ne
ya dan wannan da nake kallo ga ana jira cikin kwali a farashin shi yake
a wannan babban kifi ne gaskiya kwalin shi zai iya kai 70,000-75,000
wannan karamin kwalin ga dake
kwalin da ka gani guda ɗaya na apple din nan saboda babba ne akwai irin kuma irin shi wanda yake bai wuce 25,000 ba yawan su kuma daya
to kuma kamar shirin wannan kifin nan ake samun shi ko ana zuwa da shi ne
wannan ana samun shi daga kogi ne
kogi yawa to can jihar kogi kenan
a'a rafi na rafi
ina ce nan Niger ake samun shi ko ko wata ƙasa ake zuwa da shi
a'a nan Niger ake samun shi na shakka wannan kifin na ainihin ruwan kayan shi ne kuma haka yanzu cikin Niger take saboda ana kawo mana kifi daga ko ina a nan kayan shi ne duka dai wanda ka sani ran zakai da ruwan ana kawo mana su anan Niger kusan ya ce muna zakai da ruwa ne kuma duka rafukan nan inda aka samu ki ana kawo mana shi anan ne kafin koda za a wuce da shi gaba
na shi amma yanzu daga nan kamar shi wannan kwalin da ake loda nan za a sai da shi koko wani wurare za a kai shi
wannan riga an saya ba shakka akan musamman irin wannan kifin akan neme shi ne a bada lokaci kamin a samu shi saboda an samu ana bukata yawa amma akwai kallon da shi ba wai sai ka ce ka eh an samu a aje maka ba da ka zo za ka yi samun shi a kasuwa available yawa
amma yanzu ya fi arha yanzu koko lokacin tsada shi ne
a yanzu lokacin arha shi ne yanzu lokacin arha kifi ne lokacin tsadan kifi shine kamar wajejen an yi sallan wajejen February January February lokacin kifi yakan dan yi tsada wani lokaci kuma za ka kamar nan gaba kadan zuwa October November za ka kuma kifi ya kara yin tsada saboda ruwa ya yi yawa amma yanzu ruwa yana nan daidai inda za a yi samun kifi sosai
kamar wannan babban kifin da kace ana sawa a kwali kwalin nan kace 70,000 lokacin tsadan shi kamar zai kai nawa
lokacin tsadan zai kai 90,000 zai kai 90,000-95,000 biyar zuwa 100
wato 95,000
zuwa 100 zai kai
yanzu kamar ita wannan kasuwa yanzu menene kalubalen ku
har wannan kasuwar nan gaskiya suna da yawa musamman ma rashin kulawar da ba a cika yi da shi ba a matsayin kuma kasuwa wanda yake babba za mu ce a nan dai Niger babu kamanta amma kusan kuma gashi suna hudda da manyan mutane da kuma manyan baki amma kuma gaskiya sai ga kowane lokaci abubuwan mu kaman ba kusan da mu wane ko kuma me za mu ce za a gane muna alƙawla za a yi wasu abubuwan amma muna da kalubale hakika musamman nan musamman gyaran kasuwar nan tamu don yana da kyau kasuwa irin wannan kasuwar tsaftata ce akwai tsafta amma muna yi gwargwaro locally haka amma ya kamata a ce gwamnati tana sa mana hannu abun alfahari ne a ci kasuwar kifi ta Mina kamar yadda Mina Niger State take da sunan ruwa kuma sunan kifi a ce kuma ta daukaka mun samu wanda ya taimaka mana talafa mana gwamnati ta talafa mana aka nuna ta a duniya ma gabaki daya a tabbatar da cewa lalle a Nigeria Niger lalle ita ma dan kawai Niger din ce
na'am wato yanzu kenan banda sai da shi nan kuna aika shi wasu kasashe kenan ko wasu jahohi
muna da wayan suke sai suna aika shi kasashen waje ma musamman muna da wayan suke saya muna da kusan za su yasa su aika shi kasashe har sama wucewa America ma ana zakuwa anan a sai kifin kuma aika da shi
amma kuma kuna da dokoki ga su wato mambobin kuma sai da kifi kuna da wasu dokoki da mutum ya saba za a hukunta shi ko kuma makamancin haka
muna da dokoki da musamman a America je kamar sayan kifi bangaren na wanda masu kiwo a America je ka sai kifi ba tare da sanin kungiya ba ko in ce sanin shugabanni an ce ka je ka saya ka samu matsala ka saye shi ka ce ba hannun da bai dace ba hannun ba mishi ba hannun mishi ba har a zo a kawo mana magana
kifin sata misali
ya wato wannan sallama ne gaskiya kamar kuma misali a ce kuna dambe a kasuwa da sauraken dai laihuka ka sai da kiyi mara kyau a zo karɓar kuɗi a ce ka canza ka ce ba za ka canza ba duka doka ne akwai irin wannan
kuma in kuka hukunta mutum nan ya hukunta ba wani wanda ya saita da shi
a ya hukunta ai saboda haka aka tsaida aka aje mu anan ba shakka
to Allah ya taimaka
amin
a gefe guda kuma akwai ɗaya daga cikin masu saida wannan kifi mai gida sunanka
sunana Alhaji Musa Ali Liman mai kifi
gashi mun same ka nan cikin kasuwar kifi wani ƙarin haske zaka yi sarki da riga ya bayani amma wani ƙarin haske zaka
yi hakika sarki Allah ya shirya ya bayani sarkin kifi na Mina cikin abubuwan da ya faɗa duk da mai girma gwamna ya zo wannan kasuwa mai albarka ya duba kuma da yazo nan mun ga mishi irin matsaloli da muke ciki yayi alƙawla cewa kaga abinci yana da muhimmanci a duniya ma gaba daya ba Niger ba so duk wurin da ake saida abinci kamar da sarki ya faɗa kifin mu Abuja in ka duba nan muke tura su Niger Abuja da sauransu kuma kifin muna samun shi wurare da yawa kamar shororo kacha baro da sauransu har daga yawuri da sauran wurare akan kawo ba wani babban kasuwan kifi wanda ya wuce wannan so yana da kyau a ce an samu wurin ya zama model fish market
na fahimce ka da kuna bukata da ita gwamnati ta inganta wannan wuri
so wannan kuma ita ce babban kasuwan kifi da take Niger State ba wata kasuwan da take wannan so shi yasa kamar yadda shi ya faɗa yana da kyau gwamnati ta shigo a ciki yanzan cewa an yi kawata wurin wanda ba ma Niger State ba ko wasu sauran state za su yi koyi da mu a nan saboda akwai wasu state da su ma suke alfahari da irin kasuwan kifi da sauransu ko a irin shirin ku na ji yan wasu watanni da suka wuce akwai wasu da suke Kano State na ji irin hira da kin da aka yi da su so ina ganin abinda sarki ya manta bai faɗa ba mu bangaren busasshen kifi in ka duba kaga teburorikan mu wa'yansu kamar empty so gaskiya yanzu muna samun kalubale na samun kifin kamar yadda muke duk da lokacin kifin ne irin wuraren da muke zuwa da mu sawo kifin yanzu saboda irin matsalar tsaro ma da sauransu da yanayin hanya duka muna samun kalubale na samun kawo irin kifayen don akwai irin kifayen da ya kamata a ce ma mun tashi mun nuna maka in ko nan in ka duba za ka ga ɗanyen kifin ma daban-daban akwai shi wannan na kiwo akwai na ruwa to wasu ba sa son na kiwo duk da haka akwai wayansu ma dan samun challenge na samun irin wayannan
kamar wanda ake kawo daga wajen Maiduguri kake ne
akwai wanda da akwai kware ko da muna kawo daga wajen Maiduguri Adamawa da Taraba duka mukan je mu sau kifi mu kawo nan to amma saboda matsalar tsaro da yadda aka gurbata ma tafiyan
to daga bisani kuma mun samu wani da yazo sayan kifi mai gida mai sunanka
Muhammadu Sani
to Muhammadu Sani gashi ka zo sayan kifi ya kaga kifin
to kifi yazo ta gaskiya kusa da baraha saboda su suna magana cewa abubuwa da ake ba su ana kiyo da su abubuwa da su yi tsada saboda haka ya sa kifi ma shi ma ya yi tsada
amma su sun ce yanzu ma lokacin arhashi ne duk da haka ku ya muku tsada
duk da haka ma ya muna tsada
amma yanzu kai na nawa kake saye ko ku ka riga ka saye
ina riga na saya
kaman na nawa ne ka saya yana da yawa ko kadan ne
yana da yawa
kana tsari ne ka je ka sayar kasuwa ko kuma me kake
ina tsari ne je sai da kasuwa
na'am to kaman nan ka saya yanzu
kamar yanzu ga na kana sai kaman na 40,000
dubu 40 kenan
eh
to inda lokaci yana sauki ne kaman nan ka saya kenan
lokaci da yake da soki dama za mu same shi kamar 30,000 haka.
To yanzu kana da wani shawara ko kira musamman ga su yan kasuwan kifin da kuma ku masu sayi?
To aka sai abubuwa yanzu ga ana duduba ne. Haka ne saboda abubuwa mu kuma mun fahimta cewa abubuwa da ake kiyo da su haka saboda masu noma yanzu kuma ba abe su bane su yi noma. To da abe su yi noma yanzu za cewa ne dai abubuwa za su ara. To ya bu ara ha can waje su to su ma za su sai da daraha. Abu da na gani kenan kamar idan suka tsaya to haka ne
su ma ba sa samu shi da sauki.
Ba su same su da sauki.
To kun hakura dai da haka za a ci tafiya ke.
To abu da Allah yayi ne. To Allah ya ce kuma zai kawo muna sauki shi to za mu abun ga. Za mu bi sauki.
Gode. To ma saurare da haka shirin na wannan mako na kasuwa akai maki dole ya kammala. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni Mustafa Nasiru Bakari nake cewa mu zama lafiya.
Jama'a kada a shahafa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa a filin mu na nasihar Lahadi. Ina kuma fatan an waye gari lafiya. Ina mai suna Reverend Father Moses Maji, Fadan Cocin Catholic a Diocese na Yola, Jihar Adama ta Tarayyar Najeriya. Yau ina yi mana kira da mu nemi ko da hanya guda ce da za mu bi domin ba da kanmu saboda kyautata rayuwar al'umma. Kamar yadda ɗan saurayin da ya sadakar da gurasansa biyar da kifi biyu a cikin littafi mai tsarki. Ta wannan sadaka ce Ubangijinmu Yesu Almasihu ya ciyar da mutum 5,000 kamar yadda muka karanta bishara ta Yahaya Sura 6 aya 1 zuwa 15. Mun san cewa duniyarmu dai ta yau sai a hankali. Ga annobar cututtuka iri-iri a ko'ina, tashin hankali ga kuma yunwa da dai sauransu. Cikin dukkan waɗannan abubuwa, ina kuke ku masu sauraro, ina nike ni mai magana. Ina cikin matsalolin da mutane ke fuskanta a yau. Ko ina cikin hanyar da za a bi domin a magance matsalolin. Kada mu manta cewa lokacin da Allah ya shimfiɗa duniya har ya yi mutum nufinsa ne mu hayayyafa mu kuma ribanbanya. Mu cika duniya mu yi iko da ita mu mallaki kifayen teku da tsuntsayen sararin sama da kuma dukkan abin da ke da rai. Amma a yau ɗin nan kam da mu da duniyar wace mallakar wani? Sai mu yi koyi da wannan ɗan saurayi da ya sadakar da abin guzurinsa domin waɗansu su rayu. Mu kuma yi zaman da ya cancanci kiran da aka yi mana a matsayinmu na masu bi da matukar tawali'u da salihanci da haƙuri. Muna jurewa juna saboda ƙauna. Ta haka za mu magance matsalolin da ke addabarmu har mu iya cece kanmu mu kuma cece duniyarmu daga halaka. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya sa mu dace. Amin.
Da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan illar shan ruwan sanyi ko akasin haka. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan wani irin ruwa suka fi son sha, mai sanyi ko kuma dan didididi.
Sunana Amina Ibrahim. Gaskiya na fi son ruwan sanyi.
To me yasa kike son shan ruwan sanyi?
Saboda na fi jin daɗi idan na sha ruwan sanyi maimakon na sha wani ruwa wanda ba na sanyi ba. So na fi jin daɗin ruwan sanyi sosai.
Shin kin gwada shan ruwan da ba na sanyi ba, kin ji bai kashe miki kishi ba ko wani abu?
To san wani lokaci ina iya shan ruwan da ba na sanyi ba, amma sai in ji kaman in na sha wanda ba na sanyi ba sosai nake jin ya kashe min ishi ba.
Sunana Aminatu Bono. To gaskiya ni dai na fi son ruwa mai sanyi, ya fi min daɗi gaskiya.
To ko me yasa kike son shan ruwan sanyi?
Abin da yasa nake son ruwa sanyi tumi yafi kashe min kishi in na sha shi to shikenan kishi na zai tafi amma in na sha wani kai gaskiya kishi bai tafiya mun
to ko kin taba ji a wani wuri ko shan ruwan sanyi yana da illa ko ba shi da shi
eh gaskiya mutane da dama sukan fada min cewa shan ruwan sanyi yana da illa sosai ba kyau barin ma ga ya mace ba kyau ko da yaushe ta ringa shan ruwan sanyi
sunana Firdausu Musa
da ruwan sanyi da kuma dai dan daidai wanda ba shi da sanyi wanne kika fi san sha
duka dai ina shan sanyi musamman ma lokacin zafi da zaka ga gari yayi zafi kuma kana buƙatar shan ruwan sanyi kuma amma nafi son shan ruwa daidai
to ko me yasa kike son shan ruwa daidai
gaskiya na sha jin mutane da suna magana game da wato illar shan ruwan sanyi sosai duk da cewa a da na kasance ma abocin son shan ruwan sanyi amma a yanzu na koma shan daidai sosai idan har na sha ruwan sanyi sai dai lokacin wato zafi haka
sunana Umu Kosu Abdulkadir
da ruwan sanyi da kuma ruwa mai dan daidai wanne kika fi san sha
gaskiya ruwa daidai kar ta shiga fridge din nan tafi dadi
to ko me yasa bai kika san shan ruwan sanyi
gaskiya dalilan suna da yawa kisan yawanci abu na farko likitoci suna yawan fadakarwa akan mu rage shan ruwan sanyi a rage shan ruwan sanyi yana da illa sosai ga lafiyar jikin mu suna kawo reasons din su to gaskiya kuma ni ma da nazo ni na zauna na gani in na sha ruwan sanyi na farko baya kashe min kishi to baya kashe kishi a lokacin mutum sai ya sha kusan leda uku leda hudu haka amma in har noman ruwa ka sha sai kaga baka sha abin da ya kai na sanyin yawa ba so irin wannan haka dai sai kuma irin kisan dai matsala hakan nan ciwon ciki yawanci ina sha ina fuskantar irin wannan matsala na ciwon ciki haka ko mutum ya danji cikin shi yana ta murda hakan nan ka ji dai kwata-kwata you are not comfortable haka so dalilan da suna da yawa na daina shan ruwan sanyi na gaskiya
tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci
na saurara mu barka da wannan lokaci
shin shan ruwan sanyi yana da illa
to matsalar shine wanda yake da ciwon hakorin nan zai ciwo zai zafi wanda yake da matsala ta makoshi kamar a abinci a likitanci ake cewa akalesia ruwan nan mai matsalancin sanyi zai sa makogoran yayi zafi yayi ciwo kuma sai ya kasance ya kankame yadda hadiyar abincin zai zo masa da wuya sannan akwai wanda suke da abin da ake cewa allergy wanda yake da cold allergy wato allergy na sanyi idan ya sha ruwa mai sanyi ko mai matsalancin sanyi yana iya samun matsala saboda kasancewar yana da wannan allergy ne amma idan ba haka ba to babu wani matsala
to menene illar sa
to da bukatar a bambanta tsakanin ruwan sanyi da kuma ruwa mai matsalancin sanyi misali ma'aunin Celsius wanda yake kusan kamar degree 16 za a kira shi ruwan sanyi amma wanda yake 5 ko kasa da haka za a kira shi ruwa mai matsalancin sanyi saboda haka wanda yake lafiyar shi lau ba shi da wata larura a makogoro ko a baki ko a hakori dan ya sha ruwan sanyi ba zai kawo masa wata illa ba amma idan ya sha ruwa mai matsalancin sanyi yana iya samun matsala ko a bakin ko a makogoro wasu hakorin su da sun zuba ruwan sanyin nan ko ruwa mai matsalancin sanyi za su fara jin ciwo a hakorin amma wanda yake lafiyar shi lau ba shi da wata larura to shan ruwan sanyi ba zai samar masa wata matsala ba
to likita ya kamata mutum ma ya sha ruwa
yadda ya kamata mutum ya sha ruwa ya danganta da abubuwa da dama misali idan kana jin kishirwa lokacin zafi ne gari yayi zafi to kaga a wannan lokacin ba abin da kake bukata kamar irin ruwan sanyin nan kuma har wani bincike da aka yi a wasu mutane a wani sahara an gwada cewa ruwan da yake kusan ma'aunin Celsius 16 nan bayan sun sha tsananin rana sun yi zufa shine ruwan da ya fi cancanta kuma wurin taimakawa jiki ya maida ruwan shi ba ruwan zafi ba ba kuma mai tsananin sanyi ba
shin likita shan ruwan sanyi idan mutum yana cin abinci yana da illa ma'ana a lokacin da yake cin abincin ya rika shan ruwan sanyi
ga masu cin abinci akwai wani abin dabi'a ne ko al'ada akwai wanda in yana cin abincin in ba da ruwan ba ma ba zai iya cin abincin ba kuma haka yasa ba bayan da za ka yi da shi Allah iyaka in ya gama hadiyar abincin sai ya dan kurburuwan kada ya sha makwarmabar kuma ya cika cikin bai gama cin abinci ba amma ya kurba ɗaya biyu uku ya aje ya ci gaba da cin abincin shi idan haka yasa ba wannan babu wata matsala insha Allah
to likita wasu sukan ce ruwan sanyi baya kashe musu kishi shin da gaske ruwan sanyi ya fi ka kashe kishi?
To shi ruwa yakan kashe kishi ba dai an sha shi, amma kamar misali idan mai matsanancin sanyi ne ai ba za ka iya ma shan yadda hazai ya kashe ma kishiruwar ba, amma idan mai sanyi ne ka sha shi kuma a hankali insha Allah zai kashe kishiruwan nan. Sannan kowa sai ya duba yanayin yadda jikin shi yake. In ka san misali kana da allergy na sanyi, to kaga bai kamata ka nufi ruwan sanyin ba domin zai iya tada shi, amma in baka da wani matsala da shi to kaga wannan ba wani illa zaka iya shan abunka. In zamanin sanyi ne sosai, to dan shan irin su shayi da sauransu kaga zai taimaka wurin saka dan ji dumi a jikinka da sauransu. Saboda ka yanayin shan ruwanka ya danganta ga yanayin jikin naka da kuma inda ka samu kanka a kai, waza ko da wurin mai tsananin sanyi ne ko mai tsananin zafi, daidai iyakar bukatuwa, komai dai da bukatar a yi shi sai su kada dai a tsanantawa jikin.
To likita, daga ƙarshe wata shawara zaka ba wa masu sauraronmu kan mahimmancin shan ruwan, lokutan da ya kamata a sha ruwa da kuma irin ruwan da ya kamata ma a sha?
Shawara ga masu sauraro shine cewa ruwa yana da matukar amfani a jiki. Idan mutum yana cin abinci ba ya samu isasshen ruwa, zai iya samun abin da a turanci ake cewa constipation, bayan gida ya tauri saboda babu isasshen ruwa. Sannan shi kanshi yanayin murza abincin a ciki zai iya samun matsala. Sannan kuma wa uba koda tana buƙatar ruwa matuka, saboda ta wanke liddatin da ke cikin jiki yadda za ta mai da shi ya fito ta hanyar fitsari. Saboda haka yana da matukar amfani mutum ya sha ruwa, musamman lokacin zafi da jiki yake fitar da ruwa ta hanyoyi da dama. Saboda haka yana da matukar amfani a rinka shan isasshen ruwa. Rashin shan ruwan yakan iya kawo matsala. Allah ya sa mu dace.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je ga tambayoyin masu sauraro. Wannan yace, VOA Hausa, ku tambaya mana likita, me yasa maganin dafin maciji ke da matukar tsada alhali ba a cika amfani da shi ba sai maciji ya sari mutum? Daga Nasiba matar Luwanu Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa, tare da Zainab Suleiman na Hausa 7 TV daga Kano. Ta likita, kaji tambayar.
To gaskiya ne maganin cizon maciji yana da tsada, kuma akwai dalilai da yasa haka. Na daya, shi kanshi gubar macijin da ake fitar da shi zaka ga yana da matukar tsada. Da zaka duba farashin galan daya na gubar maciji, da zaka sha mamaki kaga dala 1000 nawa ake sayar da shi. Shi yasa wasu suke noman macijin, saboda idan sun tara su yadda za su tatsa a fitar da shi gubar kuma a sayar da shi. Sannan kamfanonin da suke yin wannan allura maganin dafe maciji ba su da yawa, yan kadan ne a duniya, kuma suna kashe kuɗi matuƙa wurin yin wannan magani. Saboda haka yasa maganin yake da tsada. Sannan kuma ba magani ne da ake amfani da shi yau da kullum ba, wanda inda ana yin amfani da shi yau da kullum kaga kenan da yana da kasuwa da zai kasance farashin sa zai fado, saboda masu yin shi za su yi yawa. Amma yanzu maganar da ake yan kamfanonin da suke yi ba su da yawa, kuma buƙatar da ake yi da shi din a duniya ba ta da yawa, shi yasa ya tsada.
To masha Allah, masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da ya kasance tare da mu a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.